Eu ouvi o RM, não faças isso todos os dias.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Murtala Faruk sanye na ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Alhamis 23 ga watan Fabrairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da wani taron tattaunawa na faɗakar da mata kan zaɓe a Najeriya. A ɗaya ɓangaren kuma, ‘yan Najeriya mazauna makwabciyar ƙasar jamhuriyar Nijar suna bayyana ra'ayoyi mabambanta kan babban zaɓen Najeriya na bana. Haka kuma muna tafi da labaran wasanni, to amma duk kafin waɗannan sai kun sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum alaikum barkanmu da wannan dare ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yau Alhamis ne Finland ta bada sanarwar baiwa Ukraine tallafin yaƙi dala 169 wanda ya hada da tankokin yaƙi samfurin Leopard 2 guda 3. A wata sanarwar da ma'aikatar tsaron na Finland ta fitar, ta ce an yi wa tankunan tanadin jure duk wani dashen bamabamai da ake dasawa a ƙasa. Kana tallafin ya hada da baiwa dakarun na Ukraine horo akan amfani da kuma gyaran tankunan. Wannan sanarwar ta fito ne kwana ɗaya bayan da ƙasar Spaniya ta bayyana cewa za ta baiwa Ukraine tankokin yakin ta samfurin Leopard 2A4 guda 6. Waɗannan tankokin kira Jamus na cikin jerin tankokin da ake aikawa Ukraine bayan da jami'an Ukraine din suka buƙace su domin su kama kafar dakarun Rasha. Hukumomin Taliban a Afghanistan a yau Alhamis sun ce sun sake buɗe babbar hanyar da ke kan iyaka da Pakistan bayan kwanaki 4 da rufe ta, yanayin da ya hana dubban matafiya da 'yan kasuwa da dama cikinsu ɗauke da kayayyakin abinci a wancan ɓarin ba tare da wani ƙarin bayani ba. Jami'an Taliban ɗin sun ce za su kammala duk wani abin da ya kamata a hukumance domin dawo da duk zirga-zirga ta hanyar Torkham. Sake buɗe hanyar ya biyo bayan wata ziyarar da wata tawagar manyan jami'an Pakistan suka kai babban birnin Afghanistan Kabul domin tattauna batutuwan da suka shafi tsaron kan iyaka, magance ta'addanci da haɗin kan tattalin arziki da shugabannin Taliban da suke makwabtaka da su a ƙasar. Hukumomin Taliban sun rufe hanyar ta Torkham wanda ya kasance ɗaya daga cikin iyakoki mai nisan kilomita 2,600 da ya raba ƙasashen biyu a ranar Lahadi ne, inda suka zargi jami'an shige da ficen Pakistan da yi wa matafiyan Afghanistan rashin da'a, cikinsu ma har da masu zuwa neman magani a Pakistan. To kada aminta, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. A yau Alhamis, Isra'ila ta kai wa wasu da ke da alaƙa da 'yan tada ƙayan bayan Hamas hare-hare ta sama a zirin Gaza a matakin martani kan rokokin da aka harba a yankin Isra'ila a wanni 5 kafin su kai harin. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce sun auna wuraren da ake kirar makamai da kuma wani matsugunin dakarun. Dakarun sojojin saman na Isra'ila sun dakile harin rokoki 5 cikin 6 da aka harbo wa kasar, yayin da guda kuma ya fada wani fili a kudancin Isra'ila. Harin ya biyo bayan wani samame da Isra'ila ta yi a jiya Laraba a yankin yammacin gabar kogin Jordan, wanda ya sanadiyar mutuwar Falastinawa 11. Daga ƙarshe, adadin waɗanda suka mutu sakamakon rushewar wurin haƙar ma'adanin coal a yankin Mongolia a ƙasar Sin ya haura aƙalla mutum 4 a yau Alhamis, inda mutum 6 suka jikkata. Kana mutane 49 suka ɓata, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai. Rushewar buɗaɗɗen loton haƙar ajiya Laraba a Alksalik, wanda kamfanin haƙar Zinjin Coal Mining yake gudanarwa, ya zazzago da baraguzai kimanin mita 500 a ƙetare mai tsawon mita 800, a cewar rahotannin kafafen labaran. Na kama aiki kenan misalin ƙarfe 1:15 na rana, sannan na lura cewa duwatsu na gangarowa daga saman dutsen. Wani ma'aikacin da ke kwance a asibiti ya faɗa wa kamfanin labaran ƙasar CCTV a yau Alhamis. Kamfanin labaran ƙasar ya ruwaito cewa Shugaba Xi Jinping a jiya Laraba ya bada umarnin a fara aikin ceto waɗanda suke ƙarƙashin ɓaraguzai. Ko da yake wata zaizayar ƙasa da ta auku da yamma ta haifar da cikas wajen aikin ceton gano waɗanda suke raye.
Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu. A yayin da yanzu haka aka soma kirgin sa'o'i kafin ranar babban zaben Najeriya, sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taron tattaunawa na mata domin wayar da kai da kuma ilmantar da su game da zaben. La'akari da alƙaluman hukumomi da ke nuna cewa matan ne suka fi yawan kada ƙuri'a a lokacin zaɓe. Hawa Umar na ɗauke da rahoton daga Abuja.
Mahalarta taron sun haɗa da mata 'yan takara daga jam'iyyu daban-daban, 'yan gwagwarmaya, 'yan jarida, jami'a a hukumar zaben Najeriya da sauransu. Taron wanda babbar edita a sashen Hausa na muryar Amurka Grace Alheri Abdu ta jagoranta, ta ce makasudin shirya taron shine don a bawa mata damar tattauna muhimman batutuwa da matsalolin da suke fuskanta a tsakaninsu da suka shafi siyasa da malamuran yau da kullum don zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya.
Matan su nuna ma juna cewa su 'yan uwan juna ne, banda batun ƙabilanci, banda baccin addini da dai ɓangaranci da dai sauransu. Idan suka haɗa kawunansu za su iya yin tafiya tare, su tashi tare, su tsira tare. Wannan ya zama dandalin da aka bada ba tare da la'akari da jam'iyyar da matan nan suka fito ba. Akwai 'yan siyasa, akwai waɗanda ba 'yan siyasa ba.
'Yar takarar gwamna a jihar Neja ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Abga Khadija Abdullahi Iya ta ce tana fuskantar ƙalubale da dama a harkar siyasa a matsayinta na kallabi a tsakanin rawuna.
Wayansu har wa yau suna ganin cewa bai kamata samu gwamna mace ba, wannan ba problem bane, da tunda matan sun riga sun yadda cewa su sun gaji da harkan maza, suna son mace ta zo ta yi shugabanci. Wani kalun balan kuma da ake magana cirewan posters ɗinmu, yanzu ma a shiroro mun je mun sassa banners ɗinmu an ciccire mana.
Sunana Ladi Bala, nake shugaban matan jaridu Najeriya gaba ɗaya. Siyasar Najeriya yanda aka tsara ta ko kuwa yanda take a ƙasa yau, siyasar Najeriya tana buƙatar kuɗi fiye da yanda kake tunani. Amma asalin doka ya nuna cewa ba harkan kuɗi bane. Miliyan 100 party ta sayar da ticket. Ko an ce ma aka ce ma mata nasu kyauta ne. To ai ba form ne kadai ya tafiyan ba. Ko an ba mace form free. Delegate a Nigeria da kuɗi ake saye su. Mata suna da kuɗin da za su ba delegate. Sannan akwai harkan rashin fahimta a tsakanin mazaje Nigeria, especially 'yan siyasa. Kuma ba mu sani ba, domin siyasa ne. Sai kiga su dauko maka addini, su dauko maka kabilanci, a ce maka mace bai kamata kina shugabanci ba. Kai mace a gida ka bai take yin ba shugabanci bane.
Ita ma 'yar takarar sanata a babban birnin tarayya a jam'iyyar Labour Iriti Hibba Kingibe, wace ta sha tsayawa takara amma bata yi nasara ba, ta ce wannan karin akwai alamun nasara.
Fitowa na farko ni nayi candidate din AMPP, kuma lokacin an zabe ni mutane sun fito sosai, duk da an murda zaben amma kowa sun san ni aka zaba. So wannan ya bani karfin guwa, shi yasa na ci gaba da fitowa. An kuma ba dole dole lokacin da na fita ba dole dole sai na ci, ba kawai dai na so shiga siyasa din. Wannan karo akwai alamar nasara, amma mulki na hannun Allah, za mu ga me zai faru ranan.
'Yar gwagwarmaya Zainab Ahmad, wacce aka fi sani da Binti Hijazi, ta ce al'ada da addini na daga cikin abubuwan da ya sa mata ba sa taimakawa mata 'yan uwansu, musamman a harkar siyasa.
Yawanci mata ba ma son kanmu, muna kyashi mu ga a ce wata ba mu ba. Akwai kyashi, akwai hasada, akwai kuma tarbiyyar da aka bayar na cewa mace bata isa ta yi wani abu ba, ko kuma a fake da addini ko al'ada cewa an hana mace ta yi wani yunkuri.
A nata bangaren jami'a a sashen yada labarai na hukumar zabe ta ƙasa, Zainab Aminu Abubakar ta ƙarfafa wa mata gwiwa da su fito su kaɗa ƙuri'ar su don kar a bar su a baya.
Mun sani dama mata su suke jajircewa a ranar zabe su fito su daure su bala'i, saboda haka muna daɗa kira gare su na su yi amfani da wannan dama na rijista da suka yin, su fito su kaɗa ƙuri'a, kuma ƙuri'ar su za ta yi tasiri.
Sauran mahalarta taron sun samu damar tofa albarkacin bakinsu da kuma ba da gudunmawa kan abubuwan da suke ganin zai kawo ci gaba tsakanin mata a Najeriya. Hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hawa Umar, A kasar jamhuriyar Nijar mai makwabtaka da Najeriya kuma 'yan Najeriya da dama ne da ke zaune a can ke ci gaba da shirye-shiryen komawa kasarsu domin gani an dama da su a babban zaben kasar na wannan shekara. To sai dai kuma akwai wasunsu da ke da ra'ayi bamban kamar yadda Yusuf Abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto daga Yamai.
A yayin da ake ci gudanar da shirye-shiryen babban zaben Najeriya na shekarar 2023 a wannan Asabar mai zuwa, 'yan ƙasar ta Najeriya da ke da zama a jamhuriyar Nijar na bibiyar yadda al'umuran wannan zaben ke gudana a ƙasarsu. Da dama dai daga cikinsu sun bayyana yadda wannan zaben ke da mahimmanci a wajensu, musamman ma idan aka yi la'akari da halin da ƙasar ke ciki, wacce yake fama da matsalar tsaro da tattalin arziki da dai sauransu. Don haka suka ce ba za a bar su a baya ba wajen kada ƙuri'a.
Matsayina na ɗan ƙasa ɗan Najeriya na mallaki kati na tun wancan zaɓe da aka yi wanda ya gudana. Yanzu haka a nan tare da ni, idan za ka iya gani ina tare da kati na jihar ƙuri'a, kuma insha Allahu za ni yi aiki da shi domin ganin na zaɓi shugaba na gari a ƙasata insha Allahu.
Yana nan muna ta shirye-shiryen koma gida Najeriya domin zaɓen shugaba na gari insha Allahu ta'ala a wannan kakar zaɓe mai zuwa na 2023 domin mu tabbatar da shugabanci na gari. Kamar yadda muka sani cewa halin da ƙasar mu take ciki, idan ba a samar da shugabanci na gari ba, da al'umma mu za su kasance irin halin ake tafiya yanzu, abubuwa su kasance babu tsari kamar yadda ake tafiya yanzu, abubuwa sun lalace fiye da yadda za ka yi tsammani.
Idan muna da hali, muna fatan Allah ya sa mu je mu zaɓi wanda ya kamata, kuma muna fatan Allah ya ba mu shugaba na gari.
To sai dai a yayin da wasu 'yan ƙasar ta Najeriya da ke da zama a jamhuriyar Nijar ke zumuɗin zuwa ƙasarsu domin kaɗa ƙuri'a, wasu 'yan ƙasar sun bayyana cewa maganar zuwa ƙasarsu domin kaɗa ƙuri'a a kai kasuwa.
Idan na ce zan koma, yanayin yadda ma ƙasar take ciki yanzu na matsalan canjin kuɗi da sauransu, na ɗan yi tunani kawai in yi haƙuri, tunda azumi ma ya gabato in yi haƙuri kawai, kwanakin ba su da yawa. Amma muna nan muna addu'a akan zaben nan da za a yi, Allah ya kawo mana canji mafi alheri, Allah ya zaɓa mana shugaba mafi alheri.
Ina daga cikin matasa masu yanci, ina da katin zaɓe na kaɗa ƙuri'a, amma a gaskiya ban da ra'ayin in je in kaɗa ma wani ƙuri'a na. Zaɓe na so biyu kenan ina zaɓe 2015 da 2019. Ana zuwa a sha wahala gurin kaɗa zaɓe layi, a sha wahala, mun sha wahala mun zaɓa 'yancinmu, muna tunanin za a mana alkhairi ga abin da ya zo yana biyo baya da yanayin yadda ba ma jin daɗin kasancewar mulki.
Kasan kakan je kai abu ne idan kana da tunanin ma za ka samu adalci a kai. To amma abin da kai ma da kanka kake tunanin ko da ka je ka yi ba za ka samu abin da kake so ba, so ba amfanin ka koma ka yi sa.
Fatan dai 'yan Najeriya shi ne a gudanar da wannan zaben na ranar Asabar a cikin kwanciyar hankali da lumana. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Yusuf Abdullahi. Yanzu kuma sai ci gaba da haskaka muku jihohin Najeriya da muke yi albarkacin babban zaben kasar da ke tafe. A yau za mu waiwaya a jihar Taraba.
Talaka ka bar kuka a ƙuri'ar ka yancinka, in ka riƙe makaminka ita za ta cece ka.
Talaka ka bar kuka.
Zaɓe a jihar Taraba. Jihar Taraba jiha ce wadda ke da ƙabilu da yawansu ya kai 77, kuma jiha ce wadda ke alfahari da noma da kuma kiwo. Jiha ce ke da alfahari da albarkatun ƙasa iri daban-daban, wani abin burgewa da abin sha'awa. Jiha ce wadda ke da babbar gandun daji mai suna Gashika Gumti, inda masu yawon bude ido ke zuwa domin shakatawa da kuma kallon namun daji iri daban-daban. Katafarin gandun daji na Gashika Gumti da ke jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya ya samu ne a shekarar 1991 bayan haɗe manyan gandun dajin biyu na Gashaka Game Receiver da ke Taraba da kuma na Gumti da ke Adamawa, dajin da ya kasance mafi girma a Najeriya da kuma na wasu ƙasashe a nahiyar Afirka. Baya ga ƙirƙirar jihar daga ƙasar Gongola, inda aka raba Adamawa da kuma Taraba, ta samu nata 'yancin, inda Navy Captain Ambrose Adeyemi ya zama shine gwamnan farko a jihar Taraba, daga bisani kuwa mulkin ta dawo hannun farar hula. Reverend Jolin Yame shine gwamnan farko na farar hula a jihar. A gargashin tutar jam'iyyar SDP ana tsaka ga mulkin SDP a jihar Taraba. Nan take Joli ya sake sauye shekaye koma jam'iyyar PDP, inda kuwa ya sake dare karagar mulki a tutar jam'iyyar ta PDP, wadda har yanzu jam'iyyar PDP ce yake mulkar jihar Taraba. Hakan ta sanya muka tattauna da shugaban jam'iyyar SDP a jihar Taraba ko wani irin shiri suke da shi a jihar Taraba, wanda ya fara da sunansa.
Ni mai suna Elpita Chagwa, state chairman SDP. Lallai kamar yadda kai tambaya, magana shirye-shirye ai mu ni sa shirye-shiren mu ko gobe aka shiga sa ai muna shirye. Mu jami'ar SDP da mu Allah ya ba mu dan takara wanda ba da damuwa na magana kotu, ba da damuwa na wani yana gaba da shi, ba mu da wannan. Saboda haka tunda aka daga lokacin campaign mun shiga campaign gida muna bi. Mutane ba san muna campaign ba, amma muna ga sama mun gama tare gaba daya da campaign. Saboda haka muna shirye.
Alhaji Tanko Bambo Andemi, wanda ke zama jigo kuma mai fada aji a siyasar jihar Taraba, wanda yace dukkanin jam'iyyun farar hula daga lokacin da aka kirkiri jihar zuwa yanzu ba wata jam'iyya da bata taka nata rawar ba.
Tunda aka kafa Taraba da demokradiya da jam'iyyar da take mulki a Taraba, jam'iyyar PDP ne. Dukkan mu na haya PDP mu. To mun fita duka abinda muka bayar a PDP kirare ne. Kirare kuma ba a bukatar ne sai ran da za a hura wuta. Saboda haka batun jam'iyyar PDP me yau za ta fita ta je ta gaya talakawa. Za ta ce ta yi me ko a zabe ta me za ta yi. So batun jam'iyyar PDP ka aje ta je. Jam'iyyar APC kuma wata jam'iyya ce wanda mutanen da aka riga aka gaji da su ne suka tattara suka koma wancan jam'iyya. In ka dubi halin da suke ciki, a jam'iyya ka ai mutane ne wanda ra'ayinsu daya. Ya za a yi jam'iyya da ka shiga da karan da aka yi primary har ana gobe za a yi zabe duk ana shari'a ana kotu kuma ana samani ko wani nasara.
Alhaji Tukur El Sudi, wanda ke zama shugaban jam'iyyar APC a jihar Taraba, shi kuwa cewa yayi a halin yanzu su ma sun gama dinke dukkanin bakin jakarsu domin su ga sun ba zama cikin yakin neman zabe a jihar Taraba. Na ganin sun karbi mulkin jihar a hannun jam'iyyar PDP.
Mun kammala duk shirye-shirye da hukumar zabe mai zaman kanta ta shirya domin gudanar da zabe tunda hakkinta ne ta gudanar da zabukuka a duk fadin Najeriya. Muna da tabbacin cewa saboda jam'iyyar da take mulki a jihar Taraba ta riga ta gama mana campaign saboda ba ta yi aiki ko misali zarratin a Taraba ba.
Ita kuwa jam'iyyar PDP a jihar Taraba cewa ta yi wannan batu da El Sudi yayi bayani ne kawai na ra'ayin kashin kansa. Zai yi matukar wahala jam'iyyar APC ta karbi mulki a hannunsu. A ta bakin kakakin jam'iyyar PDP na jihar, wanda ya fara bayani da sunansa.
Kana magana da Anitaran Irama, kakakin jam'iyyar PDP a Taraba State.
To shirin mu kamar da mun muna yi masa aikin da suna so kuma sun karbe mu da hannu biyu.
To jam'iyyar APC ta zargi jam'iyyar ku cewa bata aikata wani abun kirki a jihar Taraba ba, saboda haka su suna da yakinin ma cewa su ne za su karbi ragamar mulkin jihar Taraba. Me zaka ce game da wannan batu?
Asha APC ban tada magana a Taraba. To su me suka yi? In sun ce PDP ba ta yi komai ba, su me suka yi wa mutanen Taraba?
Shi kuwa dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APP mai alamar giwa a jihar Taraba, Alhaji Danjuma Umar Zin, wanda ya ce a dukkanin alamu dai jam'iyyarsa ta APP mai alamar giwa ita ce za ta kafa mulki a jihar Taraba, domin a cewarsa a yankin su mulkin ya kamata ya dawo idan aka bi dukkanin tarihi na siyasar jihar Taraba.
Lokacin da aka yi creating Taraba, Northern Zone ita ta fara mulkin, wanda Central Zone ta karba, Southern Zone ta karba. Wannan zaben da yake zuwa kuma ya kamata inda adalci da gaskiya Northern Zone ne za su fita gwamna, abinda babu karfin tsayawa kenan.
Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Latino da Sardauna premium arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana waiwayo ga yan baya sun face akan hanya sun biye wa zuciya.
Tumarallah a gaida Salisu Lado. Yanzu kuma kamin mu ci gaba ga wannan sako.
Alamar tarawa 1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
1-0-5-5.
Alamar tarawa ɗaya 2-0-2-0-5-5.
Wannan shine layin lambar da sashen Hausa na murya Amurka zai bude muku. Ku masu sauraron mu a ranar zaben Najeriya. don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan zaben da yake gudana a inda kuke.
Zamu ba ku wannan damar ne a shirinmu na musamman na la'asar na awa daya da za mu gabatar muku a ranar Asabar da Lahadi da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi karfe 3 agogon Ghana.
Dan haka a tuna da lambar alamar tarawa 1-2-5-6-5-5.
Kar ku manta da lambar alamar tarawa 1-2-5-2-5-5-5.
Lambar dai ita ce alamar tarawa 1-2-5-2-5-5-5.
Sai mun ji daga wurin ku.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
Alhamdulillah yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Zamu yayi kallon labaran wasannin namu da waiwayar fafata da aka yi a wasannin kwallon kafa na zakarin kasashen Turai da ya gudana a cikin wannan mako, inda club din Real Madrid na kasar Spaniya ta tattake zuwa kasar Ingila ta lallasa club din Liverpool taimata wankan rizga da ci 5-2. A ɗaya hannun kuma club din Manchester City ta je gidan RB Leipzig ta rike ta aka tashi 1-1. Sannan a ci gaba da gasar kwallon kafar zakarun kasashen Turai din, yau timatimai guda 16 za su kece raini. Daga ciki akwai wanda club din Barcelona za ta fafata da club din Manchester United, sai club din Roma da Salzburg, a yayin da club din Monaco za ta fafata ne da club din Bayern Leverkusen ta kasar Jamus. To halin da yake ciki kuma, hukumar kwallon kafa ta kasar Ingila za ta binciki ko me ya haddasa ya mutsi biyo bayan nasarar da club din Arsenal ta samu akan club din Aston Villa da ci 4-2. Abin da ya fito fili shine an ga Mikel Molina jigo a club din Arsenal da shi Victor Manas na club din Aston Villa suna cacar baki. To rahotanni daga kasar Saudiya na nuni da cewa Ronaldo ya bar hotel dinsa da yake biyan pound million 2,500 a kowane wata. Shi dai Ronaldo a watan Disamba bara ne zuwa kasar Saudi Arabia domin ya taka leda club din Al Nassr. Ronaldo da iyalansa sun hole ne a hotel din da ke birnin Riyadh mai dakuna 17 da shi da iyalansa. Ronaldo a halin yanzu za a ce ya fara da kafar dama a club din nasa Al Nassr, inda ya ciwo mata kwallaye guda 5 ya kuma taimaka wajen ciwo wasu karin kwallayen guda 2. Marcelo, tsohon dan kwallon club din Real Madrid, ya soke contract gamesa da club din Olympiacos na kasar Girka. Shi dai Marcelo watanni 5 kacale a club din Olympiacos, ya ci kwallaye guda 3 wa club din a wasanni guda 10 da ya buga wa club din. To shi ma dai tsohon coachin club din Real Madrid Zinedine Zidane har yanzu dai baya da aikin yi, sai dai kawai maganganu da ke yaduwa cewa club din PSG da kuma club din Chelsea suna barbaransa. Yanzu kuma zan karkare shirin takaitattun labaran wasannin da kawo mana hirar da na gudanar da tsohon mataimakin shugaban kungiyar marubuta harkokin wasanni na Najeriya.
Kai Umar Sai, tsohon mataimakin shugaban kungiyar marubuta wa labarin wasannin Najeriya baki daya. To, a gaskiya an ka duba wasan ya zo kamar yanda ya saba zuwa yawanci mai yan Najeriya, misali shine za su fara za ka ga kamar ba za su kai ba, kamar ka duba wasan su na farko da kasar Senegal wanda suka samu rashin nasara. To amma in ka duba wasan kuma da suka buga jiya wanda ana ganin kamar cewa ba za su iya tabuka wani abin kirki, musamman ganin cewa da kasar da take daukan nauyin wannan gasar ne, amma kaga sun sha su dai babu ko daya. So wasan jiya kuma ya bambanta da wanda aka yi na farko, so za mu iya cewa akwai alaman cewa za su iya kaiwa ga wasa na gaba, misali tun da wasan su na uku za su yi ne da kasar Mozambique, wanda yake kuma ga dukkan alamu yaran sun nuna cewa suna ƙara kokari a irin himman da suke yi. So muna da tabbacin cewa za mu samu yaran za su zage damtse su nuna bajintan su, mu samu kuma nasara a wasan da za a yi gaba.
Malam Umar Said kenan, Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida na musamman kuma a sauka gida lafiya. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Murtala a takaicen, a yau Alhamis ne Finland ta bada sanarwar baiwa Ukraine tallafin yaki dala 169 wanda ya hada da tankokin yaki samfurin Leopard 2 guda 3. A wata sanarwar da ma'aikatar tsaron na Finland ta fitar, ta ce an yi wa tankunan tanadin jure duk wani dashen ba mabamai da ake dasawa a ƙasa. Kana tallafin ya hada da baiwa dakarun na Ukraine horo akan amfani da kuma gyaran tankunan. Hukumomin Taliban a Afghanistan a yau Alhamis sun ce sun sake bude babbar hanyar da ke kan iyaka da Pakistan bayan kwanaki hudu da rufeta, yanayin da ya hana dubban matafiya da 'yan kasuwa da dama cikin su dauke da kayayyakin abinci a wancan barin. Ba tare da bada wani ƙarin bayani ba, jami'an Taliban din sun ce za su kammala duk wani abin da ya kamata a hukumance domin dawo da duk zirga-zirga a hanyar Turkham. A yau Alhamis, Isra'ila ta kaiwa wasu da ke da alaka da 'yan ta'addan, wato da 'yan tada kayan bayan Hamas hare-hare ta sama a zirin Zaza a matakin martani kan rokokin da aka harba a yankin Isra'ila awanni 5 kafin su kai harin. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce sun auna wuraren da ake kirar makamai da kuma wani matsugunin dakarun. Dakarun sojin saman na Isra'ila sun dakile harin da rokoki 5 cikin 6 da aka harbo wa kasar, yayin da guda kuma ya fada wani fili a kudancin Isra'ila. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon rushewar wurin haƙar ma'adanan, wato ma'adinin coal a yankin Mongolia a ƙasar Sin, ya haura aƙalla mutum 4 a yau Alhamis, inda mutum 6 suka jikkata, kana mutane 49 suka ɓata a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai.
Tuma saurare, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. yanzu kama madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leaders Gresham da ta shirya ta kuma wato ba ku sautin shirin namu, da ma injiniyan mu na yanzu Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alheri. Ma'assalamu.